Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. A Siriya, Amurka da Rasha sun ba da sanarwar daukan sabbin matakai na karfafa shirin tsagaita wuta na shiya-shiya a yankunan da suke dab da gabar teku a lardin Latakia da kuma ƙauyuka da suke gabashin Damascus a yankin da ake kira Gota. Wannan ya biyo bayan alamun yarjejeniyar da aka cimma cikin watan Fabrairu ta fara nuna alamun gajewa. Jiya Juma'a aka ji jami'an Amurka suna cewa tsagaita wutar a waɗannan yankuna biyu za su fara aiki daga karfe 12 na dare a gogon Damascus. A nata bangaren, gwamnatin Siriya ta fitar da sanarwar tabbatar da cewa yarjejeniyar za ta yi aiki na tsawon sa'o'i 24 a yankin Damascus da kuma Gotan. Amma a yankin Latakia, yarjejeniyar za ta yi aiki na tsawon kwanaki 3. Wannan yarjejeniyar tana zuwa ne bayan rahotanni suka nuna cewa an kashe kimanin mutane mai tanda 30 a faɗan da aka gwabza tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a cikin makon da ya gabata a Aleppo, birni mafi yawan jama'a a ƙasar, kamin yaƙin basa sanya ɓarke shekaru 5 da suka wuce. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojin Amurka ta ladabtar da sojoji 16 dangane da irin rawar da suka taka a wani hari da aka kai kan wani asibiti a Afghanistan bara, har mutane 42 suka halaka, ya kuma lalata asibitin da ke karkashin kulawar ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders. Hukumomin Amurka sun hakikance cewa lamarin bai kai a ce masa laifukan yaƙi ba. General Joseph Botel, komandan cibiyar da ke kula da yaƙe-yaƙen Amurka, ya gaya manema labarai jiya Juma'a a ma'aikatar tsaron Amurka cewa binciken da aka yi ya gano lamarin ya auku ne sakamakon matsanancin yanayi da suka haɗa har da gazawar na'urori. Ya ce farmakin da aka kai da jiragen yaƙin ba a ɗauke shi a tsamanin laifukan yaƙi ba, saboda dakarun da suke da hannu a ciki ba su san cewa asibiti suke kaiwa hari ba. Anata martanin ƙungiyar likitocin ta Doctors Without Borders ta ce tana nazarin sakamakon binciken da Amurkan ta gudanar domin ganin ko hakan ya amsa wasu tambayoyi da har yanzu take da ita watanni 7 bayan da aka kai wannan hari. A siyasar Amurka, zaman ɗarɗar ya yi tsanani a harabar wani otel a jihar California jiya Juma'a, inda Donald Trump ya yi jawabi ga wani gungun taron 'yan jam'iyyar ta Republican. Trump ya yada zango a kwazazzabin Silicon da galibin mazauna yankin masu saucin ra'ayi ne kwana ɗaya bayan da tarzoma ta ɓarke a wani gangamin yaƙin neman zaɓensa a ƙaramar hukumar Orange a jihar ta California, inda galibin mazauna yankin su kuma masu ra'ayin mazanje ne. A jiyan, fiye da masu zanga-zanga su 300 ne suka cika a rabar otel ɗin da ke kusa da babbar tashar jirgin sama da ke birnin San Francisco, al'amari da ya tilasta Trump kusan yin rarrafe a ƙarƙashin shinge domin ya shiga wannan otel. Trump ya ga mahalarta taron cewa wannan shine shiga wuri mafi tsanani da na taɓa yi. Ji nake kamar na tsallaka ne ta kan iyaka, inji Trump, yana misali da yadda baƙin haure waɗanda galibi matakan tsaro ke tilastawa yin rarrafen ƙarƙashin shinge domin su shiga Amurka ta kan iyakarta da ke kudanci. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Kenya, masu aikin ceto a Nairobi, babban birnin ƙasar, suna bincike cikin baraguzan wani bene mai hawa 7 wadda ya faɗi, ko da akwai waɗanda suka makale da rai. Ambaliyar ruwa ce ta janyo faɗuwar ginin kuma ta danne mutane da ba a san adadinsu ba. Kakakin ƙungiyar Red Cross a ƙasar, Arnolda Shiondu, ta ce hukumomin ƙasar ba su da masaniya kan yawan waɗanda baraguzan suka danne, ta ƙara da cewa suna fargabar dai akwai mutane masu yawa ciki. za a yi riga malam masallaci idan aka fara zancen waɗanda suka mutu. Muna ci gaba da neman mutane. Motocin aikin wato aikin tono shigen jalbe ta iso kuma motocin jigilar marasa lafiya ambulance duk suna nan. Ko da shike bata sanya wa mutane da suke cikin ginin ba, Shiyundu ta ce an ceto mutane 44 daga baraguzan ginin tun bayan da ginin ya fare da misalin karfe 9:30 na dare a gogon kasar. Makekin ginin yana wata unguwar marasa galihu ne mai yawan jama'a da ake kira Huruma. Gogaggun likitoci suka ce hauka ne kawai batun wai za a iya tiyatar dasa kan mutum kan wata gangar jiki, suka ce hakan ba zai yi aiki ba. Amma wani likita a kasar Italiya mai suna Sergio Canavero ya ce yana shirin yin irin wannan tiyata a wajajen ƙarshen shekara mai zuwa. Tuni har ya samu mara lafiya ɗan shekaru 31 da haihuwa mai suna Valery Spiridonov ɗan Rasha wanda yake fama da ciwon da ke ci ko lalata nama da gaɓoɓin jikin bil'adama. Akwai likitoci da suke goyon bayan shirin na Dr. Canavero, ciki har da Dr. Michael Saro wadda tsohon farfesa ne a fannin tiyata da ke tare da ɗaya daga cikin wasu fitattun cibiyoyin kiwon lafiya na Amurka da ake kira Mayo Clinic. Ya ce tiyatar tana cike da haɗari, duk da haka gwaje-gwaje sun nuna cewa jijiyoyin gadon bayan ɗan adam da aka sake haɗawa suna iya ci gaba da aiki. Saboda rashin lafiyarsa, Spiridonov baya iya amfani da gaɓoɓin jikinsa, kuma awo da aka yi masa ya nuna cewa ba shi da sauran lokaci mai tsawo a duniya. Lokacin da za a yi tiyatan wadda zai ɗauki sa'o'i 36, za a sa kan Spiridonov ya yi sanyi kimanin maki 12 na a ma'aunin Celsius, sannan a yanki kan cikin sauri, sai a dasa shi ga wani gangan jiki da aka ba da gudumawa na wani da ya mutu, amma aka haɗa gangar jikin da wasu na'urori da suke ci gaba da aiki tamkar wato yana raye.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda 6. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan mahimmancin yin gwajin cutar HIV, wato cuta mai karya garkuwar jiki, tsakanin maza da mata da ke shirin yin aure. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan matakan da ya kamata a ɗauka domin yaƙar cutar kwalara. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan matsalar cutar gyambon ciki, wato ulcer, da yanda alamominta yake da kuma abin da ke haifar da ita. A rahotonmu na hudu za ku ji mu ne da rahoto akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Su kuwa rahotonmu na 5 da 6 za su yi magana ne akan cutar yoyon fitsari da halin da waɗanda cutar ta sama ke tsintar kansu a ciki. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Ba tau mai
Masana harkar lafiya sun tabbatar da cewa gwajin cutar HIV wato cuta mai karya garkuwar jiki tsakanin waɗanda ke da niyyar yin aure na da muhimmanci kuma zai kare yaduwar cutar da kuma samun natsuwa tsakanin ma'aurata. Amina Abdullahi Girbo daga Bautin Yakubu na dauke da cikakken rahoto.
Asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke nan Bauchi ta gudanar da taron bita na wuni guda ta ƙarƙashin ƙungiyar Iman kan gwajin kafin aure da yake bayani shugaban asibitin koyarwa Dr. Muhammad Alkali.
To alhamdulillah taron dai kowa ya sani akwai cututtukan da ake ɗauka wanda kuma za a iya kare su tsakanin ma'aurata, kuma a babban tunaninmu shine mafi ala shine a yi hanyar da za a yi rigakafi. To tunda wannan ƙasa da muke zaune musulmai sun fi yawa, kuma ma'aikata musulmai da suke aiki asibiti idan sun faɗa ta ɓangaren su jama'an za su fi ɗauka. To mun lura cewa wani lokacin mutane suka ma'aikata asibiti suka faɗi jawabi sai waɗansu malamai kuma su faɗi waɗanni jawabi wanda bai yi daidai da shi ba. Shi yasa muka ce bari mu haɗa su gaba ɗaya, mu ji ra'ayi ta ɓangaren addini da kuma ra'ayi ta ɓangaren likitanci saboda a samu mafita. Alhamdulillah ganga taro ne da ya samu karbuwa fiye da muke tsammani, saboda haka zaki ga duk wani bangare na al'umma sun taru. Kuma daga tambayoyin da aka yi, in fact abin da aka buƙace mu ma shine yanzu mu faɗaɗa wannan abin da muke muna shiga kowane ɓangare na al'umma a yi shi.
Dr. Muhammad Alkali kenan shugaban asibitin koyarwa da ke nan Bauchi. Na zanta da mahalatta taron kamar haka.
Sunana Malama Fatima daga Ilela. Gaskiya na ji kuma na ƙara muhimmanci sosai saboda gaskiya abin da suka yi mun ji kuma mun amfana da shi.
Sunana Wasila ɗan Faruk anguwanmu bayan masallaci. Gaskiya na ƙara da abu da yawa sabiya ni yanzu ban taɓa zuwa asibiti a gwada ni ko ban jin daɗi ko wani abu ga shi na zo nan wajen an gwada ni na ji daɗi na fahimci cewa ban da cutan komai. Abin da aka faɗa a nan wajen na ƙara da shi kuma nan je in faɗa ma wasu ma. Ina shige sosai sosai a yanzu ma inda nake da niyyar auren nan sai an yi gwaji sabiya da wannan cuta.
Sunana Khadija Abubakar. Na ƙaru da cewa lalle-lalle yana da kyau kamin a yi auren a je a yi gwajin saboda maza. Wasu za su iya saka wasu mata wanda ba su sani ba, kamar jiya yanda muka gani mun je biki ne mijin na yana da HIV na haka aka watsi akan daurin auren nan saboda ita bata da shi shi kuma ba a yi ba. Na yi gwaji anan kuma idan zan yi auren Allah yadda zan je nayi wani.
Wasu mata da suka halarci taron bitan kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Cutar kwalara cuta ce da ke da saurin yaduwa wacce take da matukar hadari. To shin ko wasu matakai ya kamata ɗauka domin yakar cutar? Daga maradin jamhuriyar Niger wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto.
Wannan shine maudu'in karatun ta nutsu da ya gama ƙwararren likitoci na jiha bisa ga tsarin ofishin ministan kiwon lafiya Dr. Musa Ahmadu likita a sa sabuwa
don a samu a wallafa musu matsalolin da ake samu bisa harka jiyo na kolera don mutane su gane ko abun yake faruwa ya zamanto an yi sauri da a gaya ma likitoci.
Mai saurare na soji me ke ma cutar kwalara?
Cutar kwalara cuta ce ta zawo da amai, babu masasara tare da shi. Zawo ne da amai yake kama babban mutum ko kuma yara mai mahiyanci yaro waɗanda suka huce shekara biyar da manya suke zawo da amai sai ruwan jiki su ƙare a lokaci kalila. Wallahi cutar kwalara cuta ce mai kisa da sauri da ta kama mutum a cikin kwana guda ana iya rasa rayuwa.
Masu amfani da ruwan kasa?
Masu amfani da ruwan kasa su ma ya kamata a ce suna tsaftace, ko kuma in ba su gane yadda ake tsaftace sai su tambayi likitoci za a yi musu bayani yadda ya kamata a tsaftace ruwan.
Babban rigakafi tsafta. Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani. Matsalar cutar gyambon ciki wato ulcer cuta ce da ta zama gama gari a Najeriya. To shin ko me ke haifar da cutar? Halimatu Abdullahi dake dutsen jihar Jigawa na dauke da rahoto.
Dr. Jibril Yusuf kwararren likita ne a fannin kula da cututtuka a asibitin kwararru na Rashid Shakuna a birnin dutsen jihar Jigawa.
Shi ulcer kamar ciwo ne da yake ciwo yana iya faruwa kowane bangare a cikin mutum. amma idan ya fara a cikin wato shi ainihin ciki wanda idan mutum ya ci abinci zai fara zama a ciki kafin ya shiga ƴaƴan hanji ko kuma ya taba farkon hanji ko kuma wani bangare mara hanjin a can ƙasa shi ake cewa ulcer wato ita kanta fatar ciki da ake cewa mucosa ta dan bare haka shine to ake cewa kanta ulcer din ita wannan ana ce mata da turanci akwai gastric ulcer akwai kuma duodenal ulcer gastric wato idan ta shafa bangaren cikin kenan shi kuma duodenal ulcer idan ta samu barin farko na dan hanji in ta shafi wannan bangaren shi ake cewa duodenal ulcer to mutane kan sukan ce yunwa ce ke janyewa din shine mafi akasari abin da mutane ke fadi amma a bincike yanzu ya nuna cewa manyan abubuwan da suka kawo ulcer ababe ne na farko dama shi kanshi a halitta yanda Allah ya tsara ya halicce shi ta kanta fatar cikin akwai kwayoyin halitta cells da ake kiran su parietal cells a cikin ciki wanda su aikin su ne su dinga fitar da sinadari na acid wato hydrogen chloride kenan shi anan sa saboda da abincin da muke ci da komai da yake shiga bakin mai tafi ciki wato da akwai kwayoyin cuta a ciki da shi wannan acid din shi yake kashe wannan kwayoyin cuta idan ya zamto cewa dama shi acid din da ya taba abin mai rai kamar fata ko wani abin nan yana iya kona shi wato corrosive nature na acid kenan da ake fadi da turanci to hakan ya samu fata cikin nan yana iya dan yi mata illa hatto dan haka rashin cin abincin ma akan lokaci hakika kam zai iya janyowa amma ba wai rashin cin abincin bane ba a'a wannan acid din ne da cikin yake fitowa da shi abu na biyu kuma akwai wato kwayar cuta wacce aka gano yanzu wacce da turanci ake ce mata Helicobacter pylori ita ma kwayar cuta ce wacce ita kuma aikin ta danga tona fatan wannan cikin tana tonawa har ta janyo dan mafi akasarin lokaci ma yanzu ana ganin gaba daya ma ita take janyo ita ciwon ulcer ita wannan kwayar cutar wata da sai yanzu ne gaskiya aka gano ta dan akwai kuma abubuwa da yawa wanda sukan iya janyo hakan ta faru kamar cikin yanayin damuwa yana sa shi wannan acid din ya karu kuma bincike ma ya nuna ma waɗanda suke da bangaren jini mai group O sun fi samun ulcer dan haka suna dauke da risk na samun ita cutar ulcer din fiye da sauran bangarorin na jini wato A da B da kuma AB din
waɗanne irin alamomi ne suke nuna wa cewar mutum ya kamu da wannan ciwo na ulcer
ciwon kirji daidai kafan zuci zaka ji kamar ana soya fata gurin daya kenan sannan na biyu zaka ga gyatsa tana yin yawa ainihin bayan gida yakan yi tauri nan mutum ya je zai sha wahala wani zubin idan tayi ta ci sosai har ta kan fasa jijiyoyi a cikin cikin to wanda da turanci ake ce mai melina duk yana daya daga cikin alamomin ciwon ulcer tabbatarwa din cewa ulcer ce to gaskiya sai an yi wato ainihin gwaje-gwaje wanda dai yafi kowanne ma akwai wanda ake cewa endoscopy
ta Jibril Yusuf kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
kimanin yara yan kasa da shekaru 5 da haihuwa su 34,512 ne ke fama da karancin sinadari mai gina jiki a abinci a jihar Adamawa inji hukumar kula da asusun yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF bayanin hakan na kunshe ne a sanarwar da kungiyar ta gabatarwa taron gani da ido da ta kira yan jaridu a Yola fadar jihar Adamawa cikin su har da wakilinmu Sanusi Adamu
daga cikin wannan adadin kashi 9 na iya gamuwa da ajalin su matukar ba su sami kayayyakin abinci mai gina jiki ba inji asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya sakamakon matsalar nan shi yasa asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya tare da hadin gwiwar cibiyar kula da lafiya mataki na farko na jihar Adamawa suka shirya taron gani wa ido irin kaifin matsalar tana kuma nemar gudumawar su wajen taimakawa da fadakar da iyaye mata amfanin kai ƴaƴansu cibiyoyin jinya da kuma shayar da su nonon uwa kawai har na tsawon watanni 6 bayan haihuwa malama Hawwa Zoka ita ce director sashen kula da samar da kayayyakin abinci masu gina jiki na cibiyar kula da lafiya mataki na farko na jihar Adamawa
malnutrition yana addaba ƴaƴan fiye da misali kuma waɗannan abubuwa za mu iya mu hana su muna da abubuwan ababen abincin a cikin gidajenmu amma amma yanda za a yi da su ne ba a gane za a koya wa mata za a koya ma masu aikin asibiti da kuma matan mu na cikin gidaje za a koya musu ababe da muke da shi wanda zai ba ƴaƴan lafiyar jiki yana nan a cikin gida ta sai dai yanda za a hada su abinci za a ji za a gwada mana
kai ne uwa za ka fara ganewa cewa dan shi yana fama da aiki da gida shi
na daya idan yaro ya fara yankwalewa zai rame amma ramewa din za a fara gane ko daga idanu zai suckling zai sinkin ciki na biyu tashi ya maimakon ya zama baki zai zama brown brown haka kuma yana nan ba a cike ba saboda haka in an mace in ta gane waɗannan abubuwa ta tabbata akan cewa ciwo rashin isasshen sinadari ko abinci shine yaro yake fama da shi
na iske wasu daga cikin mata da suka kai ƴaƴan nasu daya daga cibiyoyin kula da lafiyar yara da ke Jambutu a ƙaramar hukumar Ola ta Arewa
sunana Aisha shekaranta ɗaya da wata bakwai ita ne zazzabi ne ta yi to sai tana ramewa yanzu ga shekaranta ɗaya da wata bakwai amma ga ganta duk sa'o'in ta sun zama manya amma ita ga shi nan ƙarama ne har yanzu shine aka ba mu shawara aka ce mu zo mu karbi abinci akwai abin da ake ba su taimako na gwamnati a bata abincin da ake ba wa yara to shine muka zo karbi
ko me ma'aikatan lafiya da sauran takarorin ta ke yi domin taimaka wa iyaye mata da su kansu ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki Dr. Fatima Atiku Abubakar ita ce kwamishinan kiwon lafiya da jihar Adamawa
eh dan ma ba ka san aiki da mutane aka san mutane Adamawa da shine noma so ko mutum bai da shi kam zai noma kam za iya yi kuma abinda za koya musu akan cewa to irin abincin da za su noma don you know su samu su ci su samu karfi su ba su shayar da yaran su shine shawaran da program din nan zai ba su
kawo yanzu dai asusun kula da yara na majalisar dinkin duniya ya kashe dala miliyan 1.7 tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2015 wajen samar wa jarirai da kuma yara sinadaran kayan abinci masu gina jiki da kuma ilmantar da mata fa'idar shayar da jarirai nono kawai na tsawon watanni 6 bayan haihuwa Sanusi Adamu muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
matsalar cutar yoyon fitsari matsala ce dake bukatar mai sauraro ya san musabbabinta hakan tasa wakilinmu dake Kanon Dabo Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani kwararren likita
Dr. Amiru Imam Yola kwararren likita ne a asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano wanda kuma ya kware wajen yin tiyata ga matan da suka kamu da wannan cuta ta yoyon fitsari ya mun karin haske a game da yadda cutar take
ita matsala ko kuma cuta ta yoyon fitsari wato wani yanayi ne da mace take samun kanta a ciki wanda ba za ta iya rike fitsari da kanta ba saboda haka ko da yaushe fitsari zai ringa zubo mata tana zaune tana kwance tana tafiya fitsari ne yake zubo mata
me yake haifar da wannan
to abin da yake haifar da wannan matsala shine mafi yawa ana samun matsala daga idan aka samu doguwar nakuda nan kuma tazo ta kasance ba iya samu an taimaka wa matan nan ba da take nakuda an fitar da yaron nan ko da ta gaban ko ta cikin ta ai mata cesarean section kenan a fitar da to idan ya kasance gaskiya mace tana cikin nakuda ya kan yaro ya riga ya shigo cikin kugunta saboda haka ana samun wani irin dannewa ita ma fitsarar sai kan yaron da kasusuwan kugunta sai su danne mafitsaran nan saboda haka idan ta danne jini yake zagayawa a jiki a nan wajen da aka samu dannewar jini baya zagayawa to sai kaga dan mintuna kadan sai wajen ya kone idan ya kone in ya so illa iyaka sai dai ya zagwanye to idan ya zagwanye din nan kuma kamun a zo a ce an ko an kula an sa mata roba ko wani abu sai kaga kawai fitsari yana zubowa maimakon sai ta ji fitsari za ta yi a wata huda ce wannan ita kuma sai ta shigo ta cikin matancinta so sai kaga fitsari yana zuba tsir
na fahimce ka wannan matsala tana da alaka da rishin zuwa mata awo
ba wai zuwa awo bane ba takamaimai abin da yake sa wannan na matsalar wannan ita ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsalar yoyon fitsari kenan bari dan zayyana maka kaman biyu ko uku na biyu muna samun kaman a ce da akwai wasu 'yan al'adu da akan yi da irin na kaciyar mata ko kuma yankan beli ko yankan faso da irin waɗannan to su ma waɗannan akan samu wani lokaci sai kaga an yanki mafitsarar sadaka kuma an zo an sa mata wani magani kaman na saiwa ko ganye ko wani abu wanda za a danna a wajen ko dan jini ya tsaya to shi ma sai kaga ya jawo wannan lalacewar wajen saboda haka ya kiwarkewa sai fitsari ya ringa zuba kaga na biyu kenan na uku idan muka duba da akwai yanzu aiki da akan yi a asibiti na cesarean section din nan ko kuma da akwai mata waɗanda suke samun kaman gwaiwa mahaifar ce take bullutsowa ta waje to su ma irin waɗannan idan aka zo yin aikin su tunda dangantakar mahaifa da mafitsara inda fitsari yake taruwa kaman makwabtaka suke to idan aka zo aikin wayanda ba a basu kula ba su masu aikin sai akan samu sai kaga an lalata wajen fitsari shi ma yana zuba kaga uku kenan
Dr. Amir Imam Yola na asibitin kwararru na Murtala Muhammad kenan a rahotonmu na makon gobe za ku ji ƙarin bayani akan abubuwan da ke haifar da ita wannan cuta ta yoyon fitsari Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
A gaida Muhammad Salisu Rabiu shi kuwa wakilinmu dake Katsina Zahardin Sani Funtuwa tattaunawa yayi da wasu mata dake fama da cutar yoyon fitsari kuma an yi musu aiki a asibitin babban Ruga dake birnin Katsina
Malama kin zo wannan asibitin ya kika tsince kanki
Gaskiya wallahi ina mugun hali saboda ko a gidanmu bana zama daidai a cikin jama'a kullun ni kade nake wa da kaina saboda ko na shiga ba zan ji dadi ba in ka tashi ana kallon ka in ka zamna ana kallon ka sai an ga tashin ka to shine tashin hankali da ya same ni kuma sai na yi labarin babban riga ana aikin yoyo fitsari na tambayi iyaye na suka bani kudi na taho nan asibitin babban riga kuma da nazo malamai sun karbe ni hannu biyu sun sa min hannu likita ya min aiki amma gashi nan yanzu ina da sati biyu da aiki in Allah ya yarda muna ganin zamu dace da yardan Allah
malama kina cikin wannan lalura a da da yanzu wani irin bambanci zaki iya ga mun yanzu
gaskiya to tunda wannan larura fitsari Allah ya sauka mana da ita kyama kowa karaba sai kauce ko ne karaba ya kauce saboda larura ta same ka to da Allah ya ba da hukuncin cewa babban riga ana aiki shine sai muka taho kuma da muka zo suka an hemu hannu biyu da godiya akai mana aiki Allah ya sa inda rayuwa zamu dace
a gaida Zahardin Sani Funtuwa inda ya tattauna da wasu daga cikin matan da aka yi wa aiki sanadiyar cutar yoyon fitsari a asibitin babban Ruga dake Katsina Ibrahim Alfa Ahmad Gareka
masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu amma ko mai zuwa madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
a dai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Syria, Amurka da Russia sun ba da sanarwar daukan sabbin matakai na karfafa shirin tsagaita wuta na Shia Shia a yankunan da suke dab da gabar teku a lardin Latakia da kuma a ƙauyukan da suke gabashin Damascus a yankin Gota wannan ya biyo bayan alamun yarjejeniyar da aka cimma cikin watan Fabrairu ta fara nuna alamun gajewa jejima aka ji jami'an Amurka suna cewa tsagaita wutar a waɗannan yankunan biyu za su fara aiki ne da karfe 12 dare a gogon Damascus a halin da ake ci kuma rundunar sojin Amurka ta ladabtar da sojoji 16 dangane da irin rawar da suka taka a wani hari da aka kai kan wani asibiti a Afghanistan bara har mutane 42 suka halaka kuma harin ya lalata asibitin da ke karkashin kulawar kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders hukumomin na Amurka suka ce sun hakikance lamarin bai kai ga a ayyana shi a zaman laifukan yaƙi ba a siyasar Amurka zaman dardar ya yi tsanani a harabar wani otel a jihar California jiya Juma'a inda Donald Trump ya jawabi ga wani taron 'yan jam'iyyar Republican a can Trump ya yada zango ne a kwazazzabun Silicon dake galibin mazauna yankin masu saukin ra'ayi ne kwana daya bayan da tarzoma ta barke a wani gangamin a karamar hukumar Orange inda galibin mazauna yankin su kuma masu ra'ayin mazanjiya ne.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.